أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعى مكتاب هدوء أولا مسلاتي من البركة إن الله يدعى ناء النور da kenan wasatu Abuja don yin tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da kuma aiki da abun da Qur'ani yake koya mana dare da rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin jama'a da za a yanta su a wannan wata mai albarka. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka na Al-Hayyu Al-Qayyum, dukkan wata albarka da ke wannan wata na Ramadana, Allah ka mana gaban katar da ita. Allah ta'ala ka haɗa mu da ita. Dukkan jarrabawa mara daɗi, Allah ta'ala ka kare mu daga gare shi. Ya Allah ta'ala ka sa mu cikin bayin da ake karɓan ibadunsu da azuminsu da addu'o'insu da dukkan wani aiki na nagarta da suke gabatarwa. Ya Allah ta'ala ka kare mu daga shaitan, ka kare mu daga sharrin shaitan. Allah ka ba mu ikon binka, Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya, Allah ta'ala ka ba mu ikon bijirewa shaitan ta kowane irin bangare. Yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na uku a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1447 insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci, Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ɗan uwanmu. Akwai ƙarin tashoshi na radio da television da makamantansu da ke isar da wannan tafsiri namu. Jiya mun tsaya a tasha na 68, yau an samu ƙari har zuwa tasha na 82. Waɗanda suka ɗauki nauyin wannan hidima, Allah ya biya su da gidan aljanna. Na 69, Alhaji Yamat Bukar, chairman na board of directors na Afik Institute Biyo, ya ɗauki nauyi a Harmony Radio Biyo daga ƙarfe 11 na rana zuwa ƙarfe 12 na rana. Sai kuma na 70, akwai Abbas Ali Gubiyo da suke live streaming a TikTok live. Sai na 71, akwai Dr. Inuwa Jalingo Madakin Muri, ya ɗauki nauyi a Rock Radio FM 92.3 Jalingo Taraba daga 9 na dare zuwa 10 na dare. Sai na 72, Alhaji Ahmad Nagudu ya ɗauki nauyi a Nagudu TV daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Honorable Balele Kurfi Dan Arewa ya ɗauki nauyi a Liberty TV daga na 73 daga 8 na safe zuwa 9 na safe.
sai Alhaji Dr. Ahmad Tijani Ramalan mai gidan TV da radio na Liberty yana kokarin shekaru da yawa na 74 Liberty Radio FM 103.3 Abuja daga 5 zuwa 6 na yamma, na 75 Liberty Radio FM daga 103.3 Kano daga 8 zuwa 9 na safe, sai na 76 tashar Yanci Kaduna FM 103.1 daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Alhaji Abubakar Mursala Ibrahim mai gidan Matashiya TV ya dauki nauyin na 73 Matashiya TV daga 4:30 har zuwa karfe 6 na yamma. Sai iyalan marigayi Alhaji Ahmadu mai Alhaji Ahmadu Kaifayi Potesco sun dauki nauyin na 78 shine Hikima FM 93.7 Radio Kano daga 1 zuwa 2 na rana. Allah ya ji kan mamace da.
Amin.
Sai Alhaji Abdulkadir Aliyu Shehu ya dauki nauyin na 79 BMC Hausa Online TV da ake yin sa live. Sai na 80 wani bawan Allah ya dauki nauyin NTA da Wura Channel 34 TV Katsina State daga 10 zuwa 11 na dare. Sai Honorable Barista Muhammad Hassan Abdullahi magajin Uke, wannan colleague kenan magajin Uke, ashe ni ne fa sadaukin Uke, haka ne fa, ashe ni ina da sadaukar sadaukin Uke. Ga kuma sarkin malaman malala, wazirin fantani, majigadin daular Usmaniya, with all sense of humility and responsibility. Ina ga akwai wasu ba dai, amma bari in tsaya a wurin ko haram ma ka sani fa kenan ba sarake ne kuma ba ka zuwa fa daga yasuwa a shiga garan tabo bawan Allah nan.
Eh, ai ni dan fada ne.
Oh, shi dan fada ne. Gaji ka a to su masana Qur'ani nan ba a ka da su da sauki. Kaga tun da yace dan fada ne, ai ya gama da ni. To shi magajin Uke ya dauki ne yin tafsirin sa daukin Uke a Nasarawa State Broadcasting Service NBS FM 92.5 daga 9 zuwa 9:30 na hantsi. Sai CSP Hassan Muhammad Misau Coscos Operate Charity Foundation ya dauki nauyin na 82 shine BRC Radio FM Misau daga 5 zuwa 6 na yamma. Duk wanda suka dauki nauyin wannan media 82, Allah ya biya su da gidan aljanna, ya ji kan iyayensu, ya albarkaci zuriyarsu, Allah ya hada su da dukkan alherin duniya da lahira, ya kare su daga fitintunu na lahira da sharrin duniya. Allah ya samu wanye lafiya. Sai tambayoyi gabanin tambayoyi. Jiya nake samun labari na cewa a jihar Kebbi State an kashe wasu bayin Allah musulmai da ke azumi su 34 ko adadin da ya kama da haka a wani gari da ake kiransa Buyi, in na faɗi sunan daidai haka ne, Buyi ko Buyi. To waɗannan bayin Allah muna roƙon Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, ya yafe musu, ya sa aljanna ce makomarsu. Waɗanda suka kashe su, Allah ya shirye su, in ba za su shiri ba, Allah ya tona asirinsu, ya walakantar da su, ya ƙasƙantar da su, ya kunyatar da su, ya kuma haɗa su da dukkan damuwan duniya da lahira. Jiya Alhamis nake ƙara samun labarin wasu bayin Allah su ma an musu kisan ɗaukan fansa a jihar Zamfara. Ba ni da tabbacin wani gari ne, amma dai ya tabbata a cikin jihar Zamfara ne. Adadin ba ni da tabbaci a kai, ba sai na faɗa ba. Muna roƙon Allah ya gafarta musu, ya ji kansu. Waɗanda suka kashe su, Allah ya tona asirinsu, ya ƙasƙantar da su, Allah ta'ala ya walakantar da su. Idan masu shirya ne kuma, Allah ta'ala ya shirye su. Na uku, na sake samun labarin gobara da aka kare a Kano jiya. An sake yin gobara a wata kasuwa a wata anguwa ne, Dakata ko a wani shopping mall a Dakata a Kano. Muna roƙon Allah ya canja musu da mafi alkhairi na abin da suka rasa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu albarkar rayuwa, ninkin baninki. Muna roƙon Allah ya sa wata fitina aka tunkuɗe musu. Sannan na huɗu, da zo bayan Juma'a nake samun labari, wani daga cikin aminanmu, ƴan uwanmu, kuma abokanan karatunmu, yayinmu, Allah ya ɗauki rayuwarsa, shine injiniya Muhammad Sani Jami'u. Ladani ne na Abubakar Tufa Balewa University Bauchi. Tun zuwan mu makaranta, ɗalibai sama da shekara 30 da suka wuce nake ta muke tare da shi. Bawa Allah ne na kwarai cikin abin da muka shaida tare da shi, abin da ya buye tsakaninsa da Allahnsa ne. Asalinsa ɗan jihar Kogi ne, amma dai a Bauchi muka haɗu mu muna computer science su suna electrical engineering tun a lokacin iya dalibi aikin sa shine kiran sallah na shede shi da wasu ayyuka na nagarta na farko kokarin kiran sallah da kuma dawwama akai yana da matukar wahala ka ga ya makara musamman sallar asuba da tafi kowace wahala na biyu mutun ne mai sadaukar da lokaci wajen karatun qur'ani ana cewa ya rasu abin da ya fara fado mun shine suratul hujurat
Allah
kullun yana cikin karatun suratul hujurat illimanci ta kaba ya hujurat ne in qur'ani ya dauka suratul hujurat ne wadannan musamman ayoyi da ke magana akan ladabi na mu'amala da fiyayyen halitta su yake karanta mutun ne mai zumunci mutun ne mai hakuri mutun ne mai kokarin bin gaskiya idan ta bayyana zuwa gare shi mutum ne wanda yake da kaskantar da kai mutum ne wanda yake da nutsuwa cikakkiyar nutsuwa bawan Allah ne wajen mu'amalarsa da mutane mutum ne wanda zargin mai zargi bai cutar da shi akan bin Allah Allah ya dauki rayuwarsa rana ta juma'a rasuwa juma'a na daga cikin abin da ke nuna kyakkyawan karshe alama ne na kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ya gafarta masa ya ji kansa muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ƴan uwansa da jini da abokanan aikinsa da dukkan ATBU community gabaki ɗaya da shugabannin jami'a da shugabannin masallaci gabaɗaya cewa inna lillahi ma akhad wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina Allah ya gafarta masa bayansa Allah ta'ala ya albarkace shi Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu Allah ya bamu guzurin tadda su lokaci ya ja sai a karanta tambayoyin da suka sauwaka insha Allah
malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
sai Allah ya zuke iyaye da malamai
amin ya hayyu ya qayyum
yake cewa shin malam mace wajibi ne idan tana sallah sai ta bayyana karatun sallah kamar yadda maza suke yi
Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi cikin littafi na Al-Majmu' volume na 3 number na 390 yana bayyana cewa mustahabbi ne abu mai kyau ne mace ta riga bayyana sallah a wurin da mazaje ke bayyana sallah rakawoyi biyu na farkon magariba biyu na farkon isha da kuma sallan asuba rakawoyi biyu da kuma nafilfili na dare Sheikh Salih Fawzan Al-Fawzan rahmatullahi hafizahullahu ta'ala yana cewa mustahabbi ne mace ta bayyana karatu a wurin da maza suke bayyanawa kuma wannan ita ce fahimtar jumhur na malamai saboda hadithin sallu kama ra'aytumuni usalli hadithi na sahabi Malik bin Al-Huwairis hadithin da yana Bukhari hadisi na 631 Annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace ku yi sallah kamar yadda kuka gani nake yin sallah a wannan hadisi kaga bai ce maza kadai ko mata kadai ba sai yace dukkan mabiyansa su yi sallah yadda yake yi to a kaida idan magana ta zo daga gare shi in bai ce maza kadai ba to baka da ikon kebe mata a ciki sai an samu nassin da yake bance su to a magana mafi inganci ba a samu nassi da yake bance su ba sai aka ce za ta bayyana amma idan inda take karatun akwai maza da kusa da wurin ko mazan nan akwai wanda ba muharramanta ba in tai a bayyane maybe tana da zakin sauti wasu za su samu fitinuwa saboda bukatuwa na mace anan malamai suka ce sai ta bayyana iya abin da kunnanta zai ji in ma wannan akwai matsala to sai ta rika motsi da bakinta kamar tana jiyarwa ala ayyi halin iya da kyau mace ta bayyana karatun sallah yadda maza suke bayyanawa da wannan hadisi da Malik bin Al-Huwairis na sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin Bukhari na 631 ya hau kan dukkan maza da kan mata gaba daya wallahu ta'ala a'lam
sai malamin tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
sai Allah ya jigin iyayen malam
amin ya hayyu ya qayyum
Allah ya taimaki malam kuma Allah ya shiga dukkan lamuran malam
amin ya hayyu ya qayyum
yake cewa tambaya na kanan ita ce mutum ne Allah ya jarabci diyarsa har sai cikin shi
inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un sai ran sai ya baci ya buge ta daga baya sai ta mutu malam menene hukuncin shi a sha ruwa lafiya daga tabiru yaya ruwan dawa
Thank you.
ibn qudama rahmatullahi alayhi malami ga shaykhul islam cikin littafin sa na al-mughni bangare na tafas number na 227 yayi magana ta ilimi mai tsawo akan inda uba ya kashe ɗansa ko yarsa ya kawo maganganu na malamai da dama na farko shin ana kashe shi ko ba a kashe shi idan kisan da gangan ya kashe na biyu idan ana kashe shi a wani sharri za a kashe uba idan ba a kashe shi idan akwai diya a kansa ya zai diya din wadannan duk maganganu na ilimi ibnu qudama rahmatullahi alayhi ya tantance su farawa na farko da hadisi da ake kamarantawa cewa la yuqtalul walidu bi waladihi a magana mafi inganci na mafi yawan malamai wannan hadisi bai inganta ba cewa ba a kashe uba da ɗansa in ya kashe a magana mafi inganci bai inganta ba shine magana mafi inganci gaba na biyu shin ana kisasi idan uba ya kashe ɗansa ko yarsa da gangan ko ba a yi matsala ce sai lafiya malamai sun kara wa juna ilimi a magana mafi ƙarfi na malamai shine in uba ya kashe ɗa da gangan shi ma ana iya kisasi a kansa me dalili suka ce na farko aya da ta yi magana a kan kisasi ba ta toge ba ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatila al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa cikin baqara kenan aya ta 178 kaga anan ba a toge cewa da wane banda wane ba sai suka ce kula ga wannan babu nassin da yake ba za a kashe ba amma sai aka ce a wani sharadi ake iya yin kisasi a kansa ibn qudama rahmatullahi alayhi cewa idan an samu intentional kisa da gangan kawai ya ce bari ya kashe kuma sai ya kashe imamu malik rahimahullahi ya zo fassara intentional kisa sai ya ce in guba ya dauki sanda sai ya daki ɗansa ko yarsa suka rasu ya ce ba za a kashe shi ba idan ya dauki bulala ya dake su ba za a kashe shi ba in ya dauki karfe ya buga ba za a kashe shi ba sai ya ce intentional kisa sai ya kwantar da dan ko yar ya yanka su yanka rago ya ce to anan za a yanka shi ma za a kashe shi saboda me saboda ya zama wannan shine hakikanin intentional kaga kula ga wannan matsalar kenan anan za mu ce yayi kisan ganganci ko bai ba ba za a ce yayi na ganganci na ce ya kashe yar ba don manufar ba ya kashe ta bane kaga kenan tunda ba kwantar da ita ya yanka ta ba ba kuma wuka ya dauka ya yanka ta koda a tsaye dake nufin kisa ba haburansa ne bace yarsa ta yi zina dalilin wannan zinar hankalin sa ya tashi kuma duk uba mai mutunci yarsa ta yi zina ta yi cikin shege da ake fada ai dole hankalin sa ya tashi so ala ayi halin a magana mafi inganci babu kisasi a kansa sai me malamai a cikin magana na jumhur shine akwai diya a kansa sannan baya ga wannan akwai azumi a kansa diya da azumi gashi nan koda cikin suratul nisa ko wa man qatala mu'minan khata'an wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaqu nisa ayata 92 zai zama kenan kaga anan akwai diya a kansa amma idan tunda shine uba idan aka ce an yafe to nan diya ta fadi in ba a yafe ba to akwai raguma ragumai guda 100 da zai bayar a kuma nan in ya bayar shi bai daga cikin masu cin wannan in za a raba ba za a raba da shi ba amma aka yafe shi kenan sai kuma azumi na wata biyu ko kuma kwana 60 in mun ce wata biyu ya kare kwana 29 to ya gaba kagan aka ce 29 ne wata ta kare ya zama 58 in kuma yadda tsakiyar wata ba daga farko ba to anan sai yayi 30 guda 60 kenan muna roƙon Allah ta'ala abinda ta yi laifi ne sabon Allah ne kaba'iri ne amma kuma duk da haka a musulunci ba zai hana ce Allah ya jikanta ba muna roƙon Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata duk inda kaga mun ce Allah ya jikan wani da ya rasu a wurin mu fahimtar mu shine wanda ya rasu namiji ko mace koda yana da kuskure a musulunci ya rasu wannan shine ka'ida to shi yasa ake at-tarakku so sai ka fahimce mu shine kuma manhaji na magabatan mu na kwarai duka akai suke rasuwa suke da biya koda mutun yana aikata shirka ko wani babban kaba'iri yin shirka bai nuna cewa ya mutu a matsayin dan uwa ba haka bane saboda matasan mu lokaci da karatu bai ishe su ba basu gane ka'idodi ba wani sai dauka duk wanda ya fada shirka to shikenan ya zama kafiri ba haka addini ya karantar da mu ba inna ilzama kufril mutlaq la yastalzim
الكفر المؤيد ba wai daga mutun yayi abu shine kawai kai tsaye bisa ce ba akwai mawani'ut takfir wanda abunda mutun yayi kafirci ne ko shirka ma baka tare shi a musulunci in ba kace zaka bi kowanne mutun akan kuskuren da yayi na shirka ko ya fada ka cire shi to hasa habba ya kwanda zaka kora dan sun yi aiki bayan Allah ke cewa wannan shirka ne so a ka'ida mu rika bambance ba wai duk wanda ya aikata shi kenan ba akwai abunda zai sa abunda yayi shirka ne ko kafirci amma ba a cire shi saboda me akwai mawani'ut takfir wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi akwai al-khata akwai ash-shubha akwai at-ta'wil akwai al-ikrah duk wannan akwai al-jahal duk suna hana a kafirta mutum shi yasa a ka'ida ba a kafirta mutum sai da yaqini idan akwai shubha 1% wallahi ba za ka fitar da shi a musulunci ba 1% sai da yaqini shi yasa hakikanin takfiri a inda aka san addini sai an je gaban alƙali yayi ta bincike ga akwai mawali sannan bai da wani uzuri amma yanzu sai muka mai da abun yayi daga kadiya ba zaka cewa wannan ya kafirta ba haka addini yake ba yin aiki kaza wanda ya kafirta amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ba haka abun yake ba mu rika ganewa ba haka yake nufi ba eh aikin kafiri ne aikin shirka ne amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ko mushriki ba haka yake ba mu rika kiyayewa saboda akwai mawani mafhum tayyib babadun karatun da muke bude da kuma na shiga cikin wannan ku yi hakuri abin da ya ji hankali na to muna roƙon Allah ya ji kanta ya yabe mata Allah kuma ya kada sauran ƴan mata daga wannan zuluba
malam tambaya kake shi yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya ji kan mahaifan malam da namu baki daya yake cewa dan Allah malam me illan 40 bet a musulunci wato wanda ake wa masu kallon wallo domin naga wasu matasanmu ba su dauke ta wani babban abu babban laifi ba sun mai da ita kamar sana'a
lajidatul da'ima lil buhuthil ilmiya suna da fahimtar cewa sporting bets gaba daya dan wannan kwaya daya kafa da ba sa halatta a aikata su a cikin fatawar lajina volume na 15 namba na 239 sun ce bai halatta ba betting na sport asalinsa akwai an fara tun a ancient civilization ne wanda ya zo daga China, Greece, Egypt sun da suke da ancient civilization sama da shekara 5000 aka fara shi ba sabon abu ba ne amma a lokacin ba sai akan kwallo ba harkoki da yawa ake yi shine a riga betting do betting ana daukarsa a matsayin caca ne tun a lokacin aka fara amma modern digital sporting betting da ake yi shi ya fara early 90s ne kamar shekara 30 da yan kai da suka wuce a yanzu a duniya na sport wanda yake mafi sanuwan platform shine bet 365 ko shine bet 365 shine mafi sanuwa a duniya wanda kuma yake da traffic fiye da kowanne babban abin da yake fara ne da shi haramu na farko shine yawanci sporting betting sai ka sa wani kudin ka wasu sun saka wanda ya winin sai ya dauka so dukkan wani abin da sai ka saka kudi ka shiga na competition ka zuba kaza tukun na ka shiga in ka kai nasara a kara maka in baka yi ba naka ya dabe mafiya yawa malamai suka ce ai kafa kafa da su akwai bangaren caca da shari'a ta haramta a ciki duk abin da sai ka sa kudi amma abin da ba sa kudi na tsaya a nan na ce wanda ya karanta mun hadisai 10-40 na hadisan ba shi kaza suka ce wannan babu damuwa a ciki dan ba kudin ka ka saka ba abu ne kawai ne na kwadaitarwa na ilimi sai suka ce wannan yana iya zama kai tsaye haramun ne saboda Allah ya hana mu caca ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna wa nasura kenan ma'ida zai zama aya ta 90 a ma'ida kaga wannan aya kai tsaye ta haramtar kuma ba a musulunci ba hatta a christianity ba sport betting yawanci masanan addinin da yawa suna haramtarwa da yawa a duniya na san leading christian scholars da suke bayani akan cewa bai halatta ba mafiya yawa suna dogaro su ma da wasu verses daga bible kaman the book of timothy chapter 6 verse 9 to 10 da ke magana akan cewa neman kudi ido da kada ba a tantance abu mai kyau da mai muni har ya cutar da wasu baya halatta addinin Christianity. To kaga wannan cacaba a musulunci ne kadai ba, har a Christianity ba halal bane. Allah ta'ala shi kare mu gaba daya. Wallahu ta'ala alam. Aran ba in ka gane na zamu tashi a cikin suratul Ali Imran, sai na ce maka bismillah. Ina zaton aya ta 187 ne ko? To bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء
Muna Ali Imran aya ta 187, Allah ta'ala ya ce wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun wa idh katuna idh akhadha Allahu lokacin da Allah ya karba mithaqal ladina utul kitaba babban alƙawari daga jama'ar da aka ba su littafi al-yahudu wa nasara la tubayyinunnahu lin-nasi da tabbas ku bayyana shi ga mutane wala taktumuna kada ku boye shi fanabadhuhu wara'a dhuhurihim sai suka yi jifa da alƙawarin da suka yi wa Allah a baya gare su washtaraw bihi thamanan qalila sai suka karbi duniya ƙar karama suka bada addinin Allah Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun kir da abun da suke saya na duniya akan lahira. Allah ta'ala ya kare mu daga fifita duniya akan lahira. Wannan aya kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya faɗa ƙarƙashinta, babban dalilin saukarta shine abun da ya faru na siffofin da Allah ya saukar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin at-taura da injila, na cewa shine annabin ƙarshen zamani zai zo shi. Daga baya sai aka samu wasu daga cikin mabiyan suka ɓoye siffofinsa, wasu kuma suka bayyana suka yi imani da shi suka bi shi, irin su Abdullahi ibn Salam, irin su Salmanul Farisi radiyallahu anhum, irin su Najashi fa inna fiha malikun adil. Waɗannan dukkaninsu sun yi imani da siffofin sun bi, wasu kuma sun ɓoye sun canja. Dalilin me? Dalilin hasada. Sai Allah ya ce wa idh katuna, irin nan zarfiya ne a wurin malaman nahawu, amma akwai abin da ake kaddarawa shine sai a ce wazkur iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba wazkur ka ambata musu wa fa'iluhu damirun taqdiruhu mustatirun taqdiruhu anta ya Muhammad anta ya qari alquran mafhum sadaka kai mai karatun qur'ani sai ka ce wazkur iz akhadha Allahu ka ambata musu ka tuda musu lokacin da akhadha Allahu Allah ya karbi misaqa al-misaq shine al-ahad as-saqil alqawari mai nauyi shi yake cewa misaq wato alkawarin ma shi na musamman ne ba gamagarin alkawari bane extraordinary alkawari ne lokacin da Allah ya damka na waɗanda utul kitaba aka ba su littafi saboda iya magana ba a ce utul kitabai ne ba, saboda ai kitabi aka ba su akwai at-taura da injila, amma sai ka ce utul kitaba saboda me? Saboda al-kitab ya zo da ma'arifa, zuwa da ma'arifa ya zama a wurin malamai ya zama ismul jinsi ne. So duk kalmar da ta zo da ma'arifa alif da lam ya zama definite, to ya zama ya ga yana umumi, yana ga me komai da komai, shi yasa ake cewa wa al-tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. So zuwa al-din sai ya zama duk takaddun da aka ba su ya shiga ciki. Zaka wa idza khadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu, ku bayyana shi. Menene hudin nan? Shine me? Shine sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa shine annabin karshen zamani da Allah ta'ala zai turo shi. Latubayyinannahu, ku bayyana shi zuwa gaba ga mutane da suke sauraron ku, kuma wala taktumuna, kada ku boye. Malamai suka ce anan Allah ya yi taukidi. Idan na zo na ce aran ma karanta Qur'ani, karanta mana abinda ya sauka na Qur'ani, ya yi ko bai ba? Amma na ce aran ma karanta mana abinda ya sauka na Qur'ani, kar ka ki karantawa, to ita ce maganar da Allah ya nan. In an ce ku bayyana wa mutane, da tubayyinun na hulin nasu, ya yi, amma sai Allah ya ce ku bayyana wa mutane kada ku boye. Ai, abin da aka ce ka bayyana, dama an umurce ka da kishiyar boyewa ne, ko ba a ce kada ka boye ba, an ce kada ka boye. In na ce tashi ka tsaya ba, sai na ce kar ka zauna ba, don tsayawa kishiyar zama ne. Amma saboda ƙarfin magana da kafa hujja, sai Allah ya ce la tubayyinun nahulin nasi wala taktumuna. Shi yasa a ƙa'ida ko a yanzu a lo, in ana rubutu ana so ka yi categorical statement, kar a samu lakuna a ciki, shine ayi statement inda baya daukan shubuha. Kaga an ce la tubayyinun nahula, su ku bayyana mutane, wanda zai ce akwai shubuha sai fake da cewa ku bayyana mutane abin da ake nufi, kawai in ka gaya mutum ɗaya ba sai ka gaya wani ba, ko kuma in za ka bayyana ka bayyana wani bangare ka boye wani bangare, amma sai ka ce la tubayyinun nahulin nasi wala taktumunahu. Kaga kenan ba a yadda ka boye komin kankantan abu ba, ana bayanin me? Saƙon Allah dukkaninsa ake isar da shi, cewa siffar annabi Muhammad ne ko sunansa ne. Na farko daman sunansa ya zo a Ƙur'ani da Allah ta'ala ya umarce su, sannan siffarsa ta zo a Ƙur'ani. Aran maka ba mu koda misalai na ayoyi guda biyu inda aka kira ko suna da kuma siffa.
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر.
Jazakumullahu khairan. Ko siffa za iya neman ƙarin siffa ko adiya?
Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun.
Wannan biyu ya ishe ka haka yanzu ta. Na farko Allah ya kira sunansa gare su a takaddunsu. Ayat da ya farko, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Cikin suratul Saff kenan, aya ta 6 zai zama. Kaga anan Allah ta'ala ya ce ismihi Ahmad. So abin da ya faru ga wasu daga cikin suka ce to mu Allah ya ce zai turo Ahmad, wannan kuma zai zo sunansa Muhammad. Shi yasa duk mutumin da ke neman bata, iya neman shubuha ce yar kadan ya fake mata. A yau fa mun waye gari ƙarya ma ta zama opinion ne. Mutum zai rike ta ya san ba gaskiya bane. Abin da ya rike ba dalili sai ce shi a ra'ayinsa da opinion dinsa kenan. Ita ma yanzu ƙarya ta samu promotion, opinion ne da ake argument da ita. Wanda mai ke bayyana maka ɗan adam idan yana son ransa ba abin da ba zai yi ba. In ba haka ba, ai Ahmad da Muhammad abu ɗaya ne. kuma wanda yace maka ahaban ne sunan sa da yazo sai yace maka muhammad ai da ahmad da muhammad daga wuri ne aka ciro su da ahmad da muhammad da mahmud duka daga wuri ne wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadl arsh mahmudun wa hadha
muhammad
ai duka abu daya ne in ka dauki kalmar hamida ala wazni fa'ila muhammadun kaga ismi ne me menene akaidar sa mufa'al ne jazakallahu khairan mufa'al ne mimun din kaman za'ida ce sai aka bayar da shi kaman ismul maf'ul mahmud kaga ala wazni maf'ul mafhum ahmad ala wazni me siga ce ta mubalaga mai yawan godiya zuwa ga Allah da haka duka abu daya ne a yanzu kana samun sunan mutum daya sunayen kala kala wani idan ka je da ce sunan sa muhammad amma a gida abba ake ce masa wani asalin sunansa Ibrahim amma a gida dan ladi ake ce masa me dalili saboda muna da yawan al'adar sanya mai suna kuma mai sunan ana sa wa iyaye ne da kakannu da babbanu in aka saka saboda girmama sai mu koye sunan in aka koye sunan sai a rike da sunan mutum da wani suna na daban har sai asalin sunansa ya buya ba a sanin asalin sunan sai a formal communication in an kai shi makaranta sai a faɗi asalin sunan amma duk inda ka ji an ce abba to mai sunan baba ne mafiya yawa sai ka ji an ce abba sai a ce ummi mai sunan uwa ce in ka ji an ce ummi in ka ji an ce wancan momi sunan mama ce aka boye mafhum so da haka siffa ce ta Allah yana iya ba mutum sunaye daban-daban kuma ko a yanzu ana iya samu aya ta biyu da Allah ya kawo yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wannan zai zama suratul baqara ko aya ta 146 Allah ya kira waɗanda aka ba su tafi ya'rifunahu suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ya'rifuna muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum magana ta Qur'ani wato yadda suke sanin ƴaƴan da suka haifa haka suka san shi a cikin takardun su ai babu sani da yake ka san danka saboda ka san tun lokacin da aka haihu aka auro mahaifiyarsa ka san sadakin da aka bayar ka san ran da aka kawo ta ka san kyawawan ɗabi'unta ka san kasawarta kana iya kirda dan yaushe aka samu juna biyu kana iya sanin ran da aka yi ta asibiti haihuwa da ran da aka haifa kuma kai ka sa sunan dan in ba kai ka sa ba ita ta yi recommending kai kai approve duk kai ka nemo ragon layya ragon sunan ka kawo kuma a mafiya yawa sai kaga ɗa yana kama da babansa ko mamarsa wani ɗan daga ka kalla ba sai ka tambaya sai ka ce ina babanka wani kuna gaisa sai ka ce to Allah ya ji kan mahaifi baka buƙatar kowa ya gaya maka yadda ka san kaki mahaifin yayi haka ɗan ya fito yadda ka san lemo ne aka tsaga gina biyu haka kake gani mutane da yawa in ka gansu baka buƙatar ka ce wannan ɗan wane ne to haka suke sanin annabi Muhammad kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa amma duk da haka da ya zo wasu sun gagarabin sa Allah ta'ala ya kare mu daga kaucewa gaskiya ya ba mu ikon binta fa nabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka yi jifa da siffofin sai suka canja boye gaskiya ne wani lokaci mutum ya san gaskiyar ya ki ɗauka boye gaskiya ne mutum ya san gaskiya ya ki aiki da ita boye gaskiya ne a bayyana rabin gaskiya a ɓoye rabin gaskiya saboda suna irin wannan ma suna iya ɓoye wani ban kana da misali a Qur'ani ko mu je ga wani
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا
جزاكم الله خيرا سبوده لوكتي سورة الأنعام آية 91 مهل الشاهد تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا Allah ya ce kuna sanya siffofinsa da hukaranta a takaddunku da umurnin Allah kuna rubuta shi a cikin sheet sidwa to kamar a cikin takaddu sai kuka waye gari kuna bayyanawa sannan kuma kuna ɓoye da yawa da tukhfuna kathira sai kuna ɓoye da yawa kaga Allah ya yi bayani cewa suna bayyana wata gaskiya suna ɓoye wata da wanda yake so kake so kai wa ahlu kitabi adalci shine a cikin abin da suke fada akwai wanda gaskiya ne akwai wanda kuskure ne akwai wanda sakon Allah ne akwai wanda ya saba da sabon Allah shi yasa inda ya dace da abin da Allah ya fada to ya halatta ka kafa hujja da shi cewa a cikin takaddu kaza da kaza ma an ce kaza bisa ga abin da ya dace da umurni na Allah mafhum sai bai ga wannan karkashin boye sifofi na gaskiya da Allah ya yi magana a kansa akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima bilijamin yawmal qiyamah wa fi riwayatin uljima bilijamin min narin yawmal qiyamah hadisin ya cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 2649 annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace duk wanda aka tambaye shi ilimi ya san ilimin sai ya boye ilimin da gangan to gobe kiyama za a masa linzami na wuta da linzamin wuta gobe kiyama zai samu kansa musamman ilimin da yafi nauyi shine ilimin addini amma a ka'ida hatta ilimin zamani mai amfani baya halatta a boye shi kada likita wani ya tambaye ka matsala ta ilimi kana da lokacin masa bayani sai ka masa bayani sani human anatomy da human physiology iya da matukar muhimmanci don Allah shine tushen kowane ilimi wani ya zo koyan sana'a wurin ka iya makanikanci karka ce sai an bautar da shi shekara goma a koya masa in ya zo koya masa ka iya gyaran waya karka ce ba za ka koya masa dai ba duk abin da yake na ilimi ne na asan Allah ko a nemi halal a duniya a ci abinci kar a same ka da boye ilimi saboda kana iya hana shi ilimin duniya raunin imani ya sa ya je ya sabon Allah ya nemi dukiya ta haramun maimakon ka koya masa nema na halal ka ki koya masa ke sa mu rika koya wa ƴan baya sana'o'i na ilimin duniya don su nemi abinci na halal su ci. Dalilin wannan aya akwai Sheikh Muhammad Al-Aminu Shankifi shine mai Abwaul Bayan fi Idhahil Qur'ani bil Qur'an. Mafi shaharan tafsirin Qur'ani da Qur'ani a duniya. Amma fa tafsirin Qur'ani da Qur'ani ba tare da kayyata hadisi ba da shi bai taba kayyata hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa a cikin tafsirin Qur'ani da Qur'anin ya kawo hadisai da sun fi shurin masaki yawa. Shi yasa in yazo fassara aya sai ya kawo aya kuma sai ya kawo hadisi. Shine asalin tafsirin Qur'ani bil Qur'an ba a yi wa hadisan manzon Allah a ƙaryata su a tozarta sahabbai da wanda suka yi wa musulunci hidima suka rubuta ba mafhum tayyib wanda ya tafi asalinsa dan Murtaniya ne wani gari da ake kira Shankit Allah ya tabbata lokaci ya taba zuwa har garin ya fito ya tafi aikin haji ya bi ta Najeriya a tafiyarsa saboda an ka tawo ta Murtaniya ai zaka sai zaka bi ta Najeriya zaka tawo Murtaniya wajen Senegal wajen Gambia ka ketare wuraren Mali ka tafi har zuwa sauran kasashen West Africa ka shigo Najeriya from Nigeria sai ka shiga Chad daga Chad sai ka shiga Sudan daga Sudan sai ka ketare ruwan ba mu ce Mali tukunna sai ka shiga Saudiya so ya biyo ta nan a cikin littafi ya da Rikilatu Shanki da littafi da yayi ya yi bayanin har Jos ya zo ya tsaya ya wuce Maiduguri ya yi kara duk garuruwan nan ya kira su lokacin da yake karantarwa a jami'ar musulunci ta Madina wanda jami'ar da na taɓa karantarwa a cikinta sai aka saka cikin timetable na supervisors na exam idan yana supervising jarabawa idan ɗalibi ya zo shi lokacin Sheikh Dumbas Rahimullah shi ne vice chancellor na jami'a in ɗalibi yana rubuta jaraba sai ya kira sai ya ce ni tambayar nan ban gane ba sai maka bayanin tambayar in ka ce ban san amsa ba sai ya ce sai ba ka amsa so in yana yara suna so ɗalibai ya rika supervisor saboda duk tambayar da ka kira in ya san amsa zai gaya maka sai aka kai karansa wajen vice sai aka ce muna fada matsala shi wannan supervisor kullum wannan invigilator kullum fa sai yana ba ɗalibai amsa Sheikh bin Bas Rahimullah ya kira shi ya ce an ce kana bada amsa ya ce yi suna ba su me yasa kake bada amsa sai ya ce Allah ya ce wa idza khadha Allahu mithaqal ladina wa tubayyinu lahu lin-nasi wa la taktumu ni ina tsoron kar a ce in je gobe kiyama a ce an tambaye ni na boye ilimi aka ce jarabawa ake ce to ai wannan jarabawan duniya ne ni kuma akan jarabawan duniya ban yadda za a yi kuma a tambaye ilimi na sani na boye ba Sheikh bin Bas Rahimullah ya ce to da Allah a cire shi a time table a huta sai ka ce yanzu kowa ya wannan kuma bai hana idan ka zo karantarwa ka duba mutane ina ilimin su yake ka karantar da su ba zai mutane ba su iya arba'una hadis ba ka zo ka baje musu sahihul bukhari ko ka dauko musu tamamul minna fit aliki ala fikhi sunna sai ka sa musu confusion ana fara karatu ne da fiqhu karantar da mutane dan luga kadan kawaid ahlari ishmawi iziya risala a fara kanta da su 40 hadisi irin su umdatul ahkam a fara kanta da su dan takaddul luga to haka ake yi shi yasa an ka duba kitabul ilmi na imamul bukhari rahimahullah hadithun nas bima ya'rifuna aturiduna ayyuka zaba allah wa rasuluhu ku riga karantar da mutane da ilimi kadan kadan shin kuna son a karanta allah da manzansa ne in ka kinkimo wa mutane matsalan ilimi da tafi karfin ilimin su wani sai ka sa ya je kalmar da za ta kai ga kafirci shi yasa karantarwa ana yin sa kadan 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 ne shi yasa qur'ani ba a saukar da shi rana ɗaya ba shekara 23 yana sauka kadan 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 to haka ake karantar da mutane in ka je karantar da mutane sai kai yanzu akwai abin da ina karantarwa zan so na faɗa amma sai in tuna za a sa a rediyo kida mutumin ƙauye zai ji in ya ji za a samu matsala sai na koyi saboda karatunsa bai kai ya fahimta ba kukun kai amma ba da ku kadai nake magana ba masu ji na a kafofin sun fi ku yawa to sai ka bi abun a hankali kar ka kai mutum inda bai kai ba muna zuwa da da'awa akwai wani amini na da yake zuwa daukan agwambe shekara 26 da suka wuce sai mu je kauye karanta wata ran na je kauyen dan yi 40 hadisi sai wani limamin ya tambaye ni sai yace shine yaje cikin burni sallah da aka yi sallah sai ga limamin burnin da ya musalla bai da charbi bai da tasbaha da yake ja yace ya tambaye bai sai yace sallah ta yi ko bata yi ba sai nayi shuru ina ta ansa da zan bashi kuma a lokacin ina cikin zafin matsalar rike charbi eh amma tare da kuma gaskiya da Allah duk da zafin ban taba cewa wanda ya rike bid'a bane tun ada sai dai in ce kada a yi ba kada kasai da na faɗa haka tun ada ni ban taba yi ba amma dai bana so ai kuma ina kwace amma in naga rike yake fitar da shi a masallaci da nayi shiru zan tuna masa da zan bashi sai yace mun amma bana sake sallata akan wannan raje sallah to kaga mutumin da ke limamin kauye ya je shi ya bi limamin da ba tarbiyya sake sallah ka dauko masa da zafi ai daga lokacin ka ba zai ƙara sauraron ka ba ina limanci a jami'a 2006 na taba yin limanci na zo kudu ba na kan gida hausa sai na yi samari da turanci sai na yi da larabci akwai wanda ya zo a ran ma zai da kauye bi ni sallah wallahi da ya ji mun yi kudu ba da larabci da ya je kauye sake ta yi mai da turanci to sai kana nan ibrahim ya ce na je masallacin jami'a da nasaranci ake kudu ba nasaranci kai da kake magana daga kauyen ku ya fito ba ni so faɗin sunan kauyen a kan wannan sallar wai saboda kawai ana bayani akan da turanci aka ce masa a nan gidan ne sai ce me yasa ake da nasaranci aka ce a nan gidan akwai da ba sa jin hausa ya ce to su musulunta mana aka ce ai musulmai ne sai fashe da dariya sai ya kalli mai magana ce da kai ka yadda akwai musulmi da baya jin hausa kuma ka yadda da musulunci kai ka ji ta magana shi bai san cewa shi qur'ani yayi da magana da hausa ne a yare ai bai kira sunan hausa ba kawai duk yarurruka iri ɗaya ne ai ba bambanci tsakanin hausa da larabci da fulatanci da yarbanci da inyamuranci duka yare ne kawai inda aka rama kwamin da lafi a cikin mu shi ya gagara fahimtar akai wanda bai jin hausa musulmi ne to kaga wannan kuma a ran mani na qur'ani wannan bai gaya maka yadda muke da jan aiki a gaba kuma in ka je kawai shi ake ji shine malamin kawai ya za ka yi Allah shi samu wani lafiya washtarau bihi samanan qalila suka saida ayoyin Allah akan duniya kadan fa bi sama yaftaruna tir da abin da suke saida lahirarsu da duniya bi isa wannan fi'lu madi ne amma jamid da bi isa da ni'ima dukkanin su jamidai ne a wurin malaman nahwu ana lige rabi fi'lu madi ne jamidi na'am
la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الله yace kada ku yizata wadanda suke farin ciki da abin da suka je masa wayuhibbuna ayyuhuma du suna son a yaba musu a gode musu bima lam yafalu na aikin alkhairin da ba su suka yi ba fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab Allah yace kar ku yi tsammanin za su tsira daga azaba ولهم سنة عذاب أليم عذاب من الأيب بكيامة wannan aya tana karantar da mu cewa mu riga claiming ayyukan alherin wasu da ba mu muka yi ba muna tinkaho da shi muna nuna kamar mu muka yi siffa ce ta riya kuma siffa ce ta munafukai duk aikin da ba kai kai ba kar kai claiming din sa wani ne kawai ya kudi account din sa 10,000 sadaka sai ce ustazu na ga 10,000 kai ka tura mun nagode kai ka saba kai sai ba da ba da kuma ga wai ai muna taimaka muku ne to wannan riya ne kuma akwai munafurci karka kuskura duk aikin da ba kai kai ba in aka maka godiya karka yadda ka amsa a wasu bayan Allah suka yi Allah ya sa in aka muku jambi abokananka suka yi sai aka yi godiya aka ce mun ga me kuka yi to anan babu laifi saboda jami'i aka yi amma ɗabi'ar claimin aikin alherin wasu da ba mu muka yi ba wannan zulubi ne a wurin Allah kuma siffa ce ta munafukai son a yaba su akan aikin da ba nasu bane kalmar la tahasabanna qira'uhu ne ana cewa la tahasabanna ana karanta da la tahasibanna ana karanta da la yahasabanna wadannan kirawoyi duka sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam don haka kar ku yi zaton wadanda ya furahu na suke murna da me bima a tauda abinda suka aikata ko abinda ya zo zuwa gare su na ayyukan wasu da cewa me wayuhibbuna suna son ayyuhumadu a yaba su bima lam yafalu da abinda ba su aikata ba abu su yabo shi yasa dukkan kai claiming kai ka rika tinkahon achievement din wani naka ne kuskure ne bayan Allah na kware ba sa yi idan kana principal da makaranta wani ya zo yi wasu ayyuka na alkhairi sai aka ma transfer aka kawo ka kar ka zo ka ce abin da ya naka ne a'a mu muka yi kaza a'a ni na yi kaza a'a ka ce wane wane shi ya yi kaza waje kaza ya fara ya yi kashi 70 cikin 100 na zo na kammala 30 a ka'idar legacy duk abin da wani ya fara na alkhairi a cikin shugabanci ne ko mulki ne karka rika da'awar a rika baka alherin yabon alherin da wani yayi sai dai ka nuna cewa ai wane ya fara ni na kammala ya zama kai da shi kuka yi tarayya ko kuma shi yayi ya kammala amma ni na yi maintenance din wannan abun da yayi duk wannan yayi amma kawai ka zauna wani ya gama aiki sai ka zo ka canja pentin sai ka canja sunan abun sai ka ce mu muka yi sai ka yi reclaiming abun ko to wannan ba daidai ba ne mu tabbatar da cewa claiming aikin alheri wasu ba daidai ba ne amma in jami aka mana ka ce abun da kuka yi na alheri sai zama wanda ya riga ya ka abokinka ne ko amininka a cikin jami aka muku to wannan yayi amma kar ka rika tinkahon naka ne saboda bayan Allah na kware ba sa daukan wannan dabi'ar amma kana da ayatin da suka salama wannan
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
وأنا سورة كنا سورة النجم آية نوى دقة 30 دكرة زوى 40 زوى 40 دبيع wa an laysa lil insani illa ma sa'a babu abun da ke ga mutum Allah yace mutum na kware illa ma sa'a sai abun da ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura sakamakon aikinsa zai gani amma bai halatta yi claiming yayi tinkahon aikin alkhairin wani a matsayin nasa ba summa kuma gobe kiyama za a saka kowa da aikinsa shi yasa musamman ga waɗanda suke shugabanci ko a makarantu ne ko a kananan hukumomi ko a jihohi ko a kasashe mu rika ganin duk abin da ba mu muka fara ba na alherin wani idan muka dora in mun zo sai mu ce wane ya fara mu muka kammala wane ya bangare kaza muka yi bangare kaza sai da matarayya muka yi wane ya kammala amma mu muka yi maintaining wannan shine siffar mutumi na kware amma ba daidai bane ka tunkuda wanda ya jira ka rika tinkaho kaman kai 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 shi ba haka ake ba mu rika yi wa junan mu adalci wannan yana daga cikin abin da ya kware mu shekaru da yawa a arewacin Najeriya tinkaho muke yi da su Ahmadu Bardu Bello Sardauna Allah ta'ala ya ji kansu wannan sai sa tinkaho da su ya mantar da mu a yanzu da muke shugabanci ko ɗan uwanmu da suke shugabanci na a yi ƙoƙarin ɗora arewa akan turbar ci gaba abin da Sardauna kadai suka yi a Northern Najeriya arewacin kasar nan wallahi maintaining ɗinsu a yanzu ya gagara kasar gaba ɗaya abubuwan da suka mana da alheri ya gagara a yi muna da rumuna ta tinkaho amma abubuwan da suka assasa zamanin su akwai ta'addanci a arewaci akwai bandit akwai irin kidnappers yanzu Sardauna Kaduwa fa lokacin da ya mulki a arewacin kasar nan shine Sardauna of Sokoto kuma first premier na Northern Nigeria. A zamanin Sardauna Kaduwa a bangaren education aikin alkhairi shi ya assasa Ahmadu Bello University Zaria. Jami'ar da in ka cire University of Jos kusan mafiya yawan duk jami'o'in arewacin Nigeria directly ko indirectly Ahmadu Bello University Zaria ta samar da su ko ta samar da wanda suka samar da ita. Banda ainihin Jos da take da alaka da Insuka shi yayi Federal Polytechnic Kaduna. Kaduba alkhairin ABU Zaria da Federal Polytechnic Kaduna inda dan a samar da skills development a bangaren education. A zamanin sa primary school sanda ya tabbatar da yayi policy duk wani province dake arewacin Nigeria an yi primary school a wurin. A zamanin Sardauna yayi School of Legal and Islamic Studies ta Kano don a karantar da 'ya'yanmu yin shari'a su san dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala. A zamanin Sardauna aka yi School of Agriculture na Pandem nan shi ya samar da ita gaba daya. A zamanin Sardauna aka yi ta wannan fa bangare ne na education shi yayi waɗannan ayyuka da baki da muke ganin su. Shi ya samar da Nigerian Defense Academy ba ma DICOR ma shi yayi DICOR Defense May Industrial Company of Corporation of Nigeria DICOR da ake kera makamai na sojoji Sardauna shi yayi NDA ga baki da yanta Nigerian Defense Academy. Yau in ka dauki irin ATBU irin su BUK irin su UNIMED irin su Stanford yo dukkanin su sun tsotsa ne daga Ahmadu Bello University Zaria. Shi yasa ɗan Zaria ke tinkaho da cewa they are naturally ahead. In ka zo bangare na economic development da industrialization Sardauna shi ya samar da NNDC Northern Nigerian Development Company shine kamfani da ya fara samar da infrastructure da samar da kamfanoni da arewacin Najeriya. Muka wayi gari Kuntuwa zaka je Gusau zaka je Kotosun zaka je Biyu zaka je Gombe zaka je har irin garuruwa ƙauyuka ana samun kamfanoni a wancan zamani. Shi ya su suka samar da Bank of the North. A lokacin a taimaka aka samar da su suka samar da Hamdala Hotel. Ahmadu Bello Stadium su suka samar da shi gaba ke dai misali nake ba waɗannan kadai. Arewa House don a rika research and development su suka gina Arewa House gaba ke dai nisa. Yau NNDC ma an gagara maintaining ɗinsa. In ka zo ɓangaren agriculture su suka yi tsarin taimakawa manoma ta ɓangaren da kusan kowane ƙauye na iya ciyar da kansa, kowane gari na iya ciyar da kansa. Zamanin Sardauna aka yi wannan makarantar ta da take ainihin National Veterinary Research Institute da ke Bom a Plateau State su suka sa ɗan baɗinta wannan makaranta ta Bom ɗin a ɓangaren me? A ɓangaren agriculture. In addition to al'amura fa da yawa su suka samar, to yau ina waɗannan abubuwan suke. Kamfanonin sun lalace, harkar ilimi ta koma baya, kusan kome aka samar yanzu fama muke da kanmu. Ɗan arewa abinci wai abinci yanzu ɗan arewa da abinci ma na iya yaudaransa. Abinci yanzu sai ka yaudar ɗan arewa wanda da mu muke ciyar da mutane amma yanzu mu ake yaudara da abinci. Amincin da muke ciki babu shi. Ilimin yanzu ya zama certificate ne kadai, wanda suke da fasaha ta ilimi sun zama ƴan kaɗan kawai yaranmu sai tsabar girman kai an je an yi digiri an kammala fala sadaka wala sallah ya yi digiri a computer science simple program a java ko c++ ba zai rubuta ba electrical engineer ne amma matsalan wuta a gidansu ba zai iya zuba komin kankantar ta gyara ba mechanical engineer ne babu abin da zai iya gyara a motar baban sa ta bace ko dan basic knowledge bai da shi civil engineer ne ba abin da zai iya yi in ya fara gina daki ma guduwa zai a wasu a ran ba zai yi ba sai tinkahon BTech, B engineering, BSc amma waɗanda suka rigaye mu da secondary suka yi sun fi mu
wallahi.
Sardauna, Sir Ahmadu Bello, Sir Kashim da makamantansu duba irin alkhairin da suka dafa da mataimakansu da yawa amma yanzu babu duk wannan. Kuma matasa ba su a gaya musu gaskiya, kowa ya gaya matashin arewacin Najeriya gaskiya sai a zage shi sai a aibata shi ba a so a faɗi gaskiya. Amma da yaran mu ba su da aikin yi sai dai ya shiga ya comment a bashi naira 10,000 ko 20,000 shine aikin. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka fa buka koma ga baki daya. Shi yasa arewa muna da aiki mu yi wa kanmu fada halin da muke ciki ba mai kyau bane. Ka duba maganar da Sa'adu Zunguri yake gaya mana yace mu dai haƙƙin mu gaya muku yace jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana sarka har wuya ya sa mana auka hannuna hannuwa bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya yace wagga al'umma mai zatawo a cikin zarafofin duniya kai bahaushe ba shi da zuciya zai sha kunya nan duniya mu dai haƙin mu gaya mu ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku ta kan zankuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zagiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka da jasun garwaya so arewa muna da matsala da yawa mu gaya wa kanmu gaskiya amma a tafiyar da muke bai yi ba sai mun yi waiwaye a don tafiya don haka duk wanda ke claiming credit da ba nasa ba Allah ya ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab wa lahum azabun alim kada ku yi zaton cewa za su kubuta daga azaba suna da azaba mai radabi kar mu ci amanan al'ummar mu abin da ya dama al'umma mu yi wa kanmu fada mu nemi mafita a kai mu tabbatar da cewa wannan arewa ta yau ba ita ce arewa shekara 60 ba ba ita ce arewa shekara 40 ba ba ma ita ce arewa shekara 30 ba in kunne ya ji سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم